والنار أما بعد أمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باين وانا جيسوا تمسلنشي أيومنا بير جوة رمضان إج رمضان الله صلى الله عليه وسلم تنا دبو إلى تريه da 43 muna kuma 6 ga watan 5 shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana ci gaba da zama a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation a tafsiri da ake gabatarwa ga ƴan uwa mata wanda yau ita ce rana ta 2 a cikin wannan wata mai albarka kuma mun fara karatu ne a cikin suratul mujadala wa suratul mujadila kamar da muka tambata ko muka ambata ajiya aron ma ya karanta aya ta farko qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha ya karanta aya ta biyu alladhina yuzahiruna minkum min nisaihim mun fadi abubuwan da zamu iya tsunta a cikin ayoyin guda biyu ya karanta aya ta uku wacce ita ce muka kwana akan ta muka ambata insha Allah yau zamu ji tafsirin tabargwadan yadda Allah madaukakin sarki ya hore da hukunce-hukuncen da suke ciki da aka aron ma zai sake karanta ta sai mu fassararta gurgwadan yadda Allah madaukakin sarki ya hore akaramu Allah bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walladhina yuwahiruna min nisa فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الباري تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس التي وعند سكين ظهاري من نسائهم جماتا ينسو ثم يعودون سننسو قوما lima qalu ga abin da suka faɗi in ba manta ba jiya mun ambata cewa menene zihari shine mutun ya kamanta matar da yake aure da mahaifiyar shi wannan shine asali a wajen malamai dan mutun ya kamanta matar shi da mahaifiyar shi haramci yana faruwa a cikin wannan aure ce wanda muka ce da abin ya faru khawlatu bintu sa'laba ita ce ta kai kukanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hukunci a daidai wannan lokacin da aka saka ita tattauna da manzon Allah yana ganin a tafi akan abin da aka saba ita kuma tana ga in an tafi akan abin da aka saba ta cutu saboda ta tsufa ta yi iyali girma ya kama ta ba ta da tattalin arziki ko dai ta tozarta ko iyalanta ta tozarta in ta bar yaranta su wulakanta to da Allah ya tahi daidaita matsalar ta yadda za a bar auren ya dure sannan kuma ita matar ta ci gaba da zama a cikin gidanta a magance matsalar yaran a ita uwar sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wani hukuncin da zamu yi bayani yace to walladhina yuzahiruna min nisaihim wanda suke yin zihari ga matansu thumma ya'uduna lima qalu sannan sai su koma ga abinda suka faɗi, kome ga abinda aka faɗi, wannan shine inda malamai suka yi kai komo maganganu wajen guda bakwai. Lokacin da mutum ya kamanta matar shi da mahaifiyar shi kamar yana so ya haramta matar ne a gare shi, to menene abin da yake haramtawa, kuma idan ya tashi kome menene abin da zai koma wa nan? Malamai suka ce annahu al'azmu 'ala al-wati'i, idan mutum ya kamanta matar shi da mahaifiyar shi, abin da yake nuni cewa ni ne mu'amala ta aure ta haramta tsakanin shi da matarsa. Thumma ya'uduna lima qalu, ya suka ce to abin da take nufi anan, sai mutum ya dawo yana sha'awar mu'amala da matar shi, to anan ne inda hukunci zai fara. Da haka duk wanda ya kuskura ya kamanta matar shi da mahaifiyar shi, haramcin da muka faɗa a jiya ya tabbata, su ba iyayensu bane mata, abinda suke faɗa mummunar magana ce, zur ƙarya ce, wa innahu la yaquluna munkaran min alqawli wa zura. To idan mutum ya kamanta kuma sai yake so ya dawo ya rike matarsa ya ci gaba da mu'amala aure da ita, ya je shimfiɗarta, sai aka ce to ba zai je shimfiɗar ba sai waɗannan hukunce-hukuncen sun biyo baya. Da haka magana ta farko shine al-waqi'u, al-azmu 'ala al-waqi', mutum ya kudirci zuwa ga matar shi. Athani al-azmu 'ala al-imsak ba'da tadahuri minha qala al-Malik, ka'idar idan mutum ya kamanta matar shi da mahaifiyar shi kyale ta zai ta tafi, saki ya faru, ko idan ya rike ta dan lokaci ya tafi. Sai Imam Malik yake cewa to idan mutum kuma yayi niyyar rike ta a gidan a matsayin matar shi, nan hin inda hukuncin zai faru, ko zai je shi kudar ta ko ba zai je ba. Idan yana so ya rike ta a gidan, to wannan yana da buƙatar lalle sai yayi kafarar da za mu ambata, sannan ta ci gaba da zama a gidanta. Wannan magana ta Imam Malik ibn Anas shine ya kawo ta. Asalis al'azmu alaiha, shine mutum ma yayi niyya kawai akan matar, yana son matar, yana son zama da ita. To wannan ita ce magana ta uku da malamai suka faɗa, ita ma akwai Imam Malik a cikin masu wannan magana ta uku. Al-qawl ar-rabi'u annahu al-waqu'u nafsuhu, shine kwanciya da matar ita a karan kanta, can niyyar kwanciya, nan kuma kwanciya da matar din. Magana ta biyar shine huwa an yumsikaha zawjatan ba'da tadahuri ma al-qudrati 'ala at-taraf, mutum ya rike ta ta ci gaba da zama a kan matarsa alhali yana da ikon sakinta. Wannan ita ce magana ta biyar wadda malamai suka faɗa dangane da thumma ya'uduna lima qalu, sannan su komo zuwa ga abin da suka faɗi. As-sadis anna dhihara yujibu tahriman la yarfa'uhu illa al-kaffara, magana ta shida malamai suka ce da zarar mutum ya kamanta matar shi da mahaifiyar shi, haramci ya faru, babu abin da zai ɗauke wannan haramcin face idan ya yi kafarar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa. Magana ta bakwai da malamai suka ce ita ce mafi rauni, shine mutum ya wa matarsa zihari, ya kuma ƙara maimaita zihari ɗin, ya ce mata kin yi kama ko a gurina kina matsayin mahaifiya, ya sake maimaitawa, donan inda kafara za ta shigo. Malamai suka ce wani shine magana mafi rauni. Abinda za mu dunkule fahimtar mu shine duk wanda ya kamanta matarsa da mijin shi na dan du'a da mahaifin shi a lokaci matar ta haramta a kan shi a matsayin mace, a matsayin abokiyar mu'amala, amma ba saki bane, idan yana so ya dawo da ita gidansa su ci gaba da mu'amala, ta ci gaba da kasancewa matar shi, abubuwa su ci gaba da gudana, anan ne yake da buƙatar yayi wannan kafarar sai aure ya kure kamar yadda ya saba. Da haka wallazina yuzahiruna min nisa'ihim, waɗanda suke yin zihari ga matansu, thumma ya'uduna lima qalu, sannan su koma ga abin da suka faɗa, suna so su rike su matsayin mata, sai Allah ya ce fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa, Allah ya ce to a 'yanta baiwa min qabli an yatamassa, tun kafin mijin da matar su shafi junansu. Wanda yake wa matar shi, ke aurina kamar mahaifiyata, ina miki kallon mahaifiya, sai kuma yake so ya dawo zauna da ita su ci gaba da aure. Sai Allah ya ce to kafin auren ya ci gaba da gudana, wata mu'amala ta shiga tsakaninsu, dole mutumin wannan sai ya yanta bai fata hariru raqabatin min qabli an yatamassa. To akwai yanta baiwa kafin su yi shafaffeniya da juna. Anan raqaba baiwa aka ambata kawai, ba a ce ba mumina ko ba mumina. Malamai sun suka ce anan baiwa ta zo mutlaka, an sake ta duk wata baiwa idan yanta ta yi. Amma sai akwai ka'ida ta malaman tafsiri da suke cewa hamlul mutlaqi ala al-muqayyad, shine idan an samu inda aka saki lafazin, akwai kuma wani guri da aka mai da baibayi, to a dauko mai da baibayi sai a sa a gurin da aka yi mai saki. Nan gurin an ce fata hariru raqabatin min qabli an yatamassa. Raqaba ba a ce ba mu'mina, ba a ce ba ahlul kitabi, ba a ce doguwa ba, ba a ce gajera ba, ba a ce fara ba, ba a ce baka ba, shine abin da ake nufi da mutlaq. Amma arama ina ji ko zai tuno wata aya da Allah ya yi magana akan idan yanta baiwa, in za a yanta baiwa wace za a bada, musamman a cikin suratul nisa'i idan an yi kisan ganganci. Fata hariru raqabatin mu'minati wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Idan mutum ya yi kisan ganganci a suratul nisa'i, idan zai yi kaffarar wannan kisan gangancin, sai Allah ya ce fata hariru raqabatin mu'minati, abinda zai kankare wannan laifin shine yanta baiwa wacce take mumina. A can sai Allah ya mata da baibayi da cewa baiwar da za a yanta mumina ce. A nan kuma Allah kawai ta yi a yanta baiwa, sai aka ce to a ɗauko waccan siffar ta mumina a ɗora ta nan. Duk wanda ya yi wa matarsa zihari idan zai yanta baiwa, to ya nemo baiwa mumina sannan ya yanta ta. Abu Sufyan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa yin abin da kafara ta kama shi wanda zai yanta mumina, wanda zai yanta baiwa. Sai zo samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, laifi ya kama ni zan yanta baiwa, amma ga wacce nake so da yanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kalle ta ya ce mata ni waye? Ta ce kai ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, manzon da Allah ya turo zuwa ga mutane. Ya ce ina Allah yake? Ta daga hannun shi sama ta ce Allah yana sama. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kalle ta fa innaha mu'mina, ka yanta ta ita mumina ce. Wannan yake nuna cewa kenan duk lokacin da mutum zai yanta baiwa a matsayin kafara, yana neman baiwa wacce take mumina sannan ya yanta. To sai dai a yanzu ana raye a wani lokaci da bayin babu su. Dama akan samu bayi ne idan an yi yaƙi tsakanin garin musulmi da garin arna, sai garin musulmi suka yi nasara suka kashe arnan ko suka kore su. A garin gudu sai suka bar ƴaƴansu mata da matayensu da suke gidajensu, sai aka koro su aka taho da su garuruwan musulmi. Wannan matan da aka taho da su garuruwan musulmi su ne ake kira bayi. Wacce take da miji za a jira ta yi jini ɗaya, in ta yi jini ɗaya a mu'amala ta ƙare tsakaninta da mijinta na baya, ko a jira idan tana da juna biyu ta haihu. Idan ta haihu, to wanda aka mallaka wa zai ci gaba da mu'amala da ita a matsayin baiwarsa, ko yanda sa baya buƙatar a ɗora musu aure. Waɗanda suke ƴan mata ne kai tsaye, duk wanda suka faɗo a kafansu ko wanda aka bawa ya kai wa kasuwa, sai da ta zai ci gaba da mu'amala da ita. Mun ci a garin arna, to da suka zo garin musulmi, saboda kasancewarsu gidan musulmi, mu'amala da musulmi, sai suka karɓi addinin musulunci. Suna hidima a gidan amma suna matsayin musulmi. To su ne ake magana idan mutum ya yi irin wannan zihari, waccan wadda aka kamo take bauta, take hidima, ba ta da yanci, aka ce yanzu a ba ta yancinta ita ma ta zama ko mai zaman kanta, shi ne abin da zai halatta wa mutum ya koma ya yi mu'amala da matar shi.
فتحرير رقبة من قبل أن يتعمد to yanzu wannan yakin babu shi barantana a samu kuyangar barantana a intata me za a yi idan babu a irin wannan zamanin da muke raye da shi ko kuma mutum bai da baiwa ko bai da kudin da zai je kasuwa ya sayo to shine Allah ya ce a tsallaka daga wannan hukuncin sai a tafi hukunci na gaba amma a tashin farko inda akwai lalle ita ce za a bada fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa sai Allah ya ce zalikum tu'aduna bi wannan shine abin da ake muku wa'azi da shi ma'ana da wannan Allah madaukakin sarki ke jan hankalinku lalle ku kiyaye wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai cikakken labari ne ga abin da kuke aikatawa mun ce ita wannan ayar tana nuna girman ilimin Allah yasa aya ta farko ta bude da qad sami Allahu Allah ya ji anan kuma da ya bada hukunci sai ya ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai cikakken ilimi ne dangane da abin da kuke aikatawa fa mallam ya ji wanda bai samu baiwar ba a dalilin yanzu ba a yaki babu garin arna babu garin musulmi babu inda ake zuwa musuluntar da su har fada ya kama ayi fadan a kore su a kamu ko mutum bai da kudi ko mutum bai da baiwar sai Allah ya ce fa mallam ya ji wanda bai samu baiwar ba fa siyamu shahrayni mutatabi'aini to yayi azumin wata biyu masu bibiyar juna daga ranar farko har zuwa rana ta ƙarshe ya jira wata biyu min qabli an yatamassa shi ma kafin su yi mu'amala tsakanin miji da mata da haka duk wanda majinta yayi garaje yace ke aure na kamar mahaifiyata ce to ya san hukuncin ko bai san hukuncin ba aiki ya same shi in ya san hukuncin ba zai koma mata ba sai abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa in bai san hukuncin ba ita kuma wajibi ne sai ta karantar da shi yanzu wannan abin da kai wani abu ne da ya jefa takunkumi tsakanin mu'amala ta da mu'amalarta kuma ba za mu sake halastawa juna ba har sai idan ka danta baiwa idan babu baiwa sai kai wata biyu muna zaune da kai a gidan nan kana azumi ka cika su cif a jere sannan kuma za ka dawo mu'amala ta kasance fataharimu a kasiyamu shaharaini mutatabi'aini min qabli an yatamassa sai an samu azumin wata guda biyu malamai suka ce wannan azumin guda biyu a jere ko wata biyu a jere babu abin da zai cira shi har sai idan an samu abin da ke cire azumi na wajibi abin da ke cire azumi na wajibi shine kadai zai cire wannan azumi muqaddara mace ce take yi menene yake cire azumin mace kamar a cikin azumin watan ramadana lokacin da al'adarta ta wata ta juyo babu yadda za a yi azumi a wannan lokaci to inda mace ce take azumin sai al'adarta ta wata ta zo a daidai lokacin ta yi azumi watakila 21 ko 22 sai al'ada ta zo mata to sai ta tsaya da lissafi a kwana 22 ta yi al'ada ran da ta yi tsarki washe gari sai ta dora sai ta ci gaba 23 ko tana cikin wannan azumin na kafara sai haihuwa ta zo mata to za ta tsaya daga lokacin da haihuwa ta zo ta gama jini tana tsarki sai ta dora daga inda ta tsaya wata il 34 sai ta shiga wajen lissafi 35 36 ana cikin azumin kafara sai rahin lafiya ta zo ba yadda mutum ne ko ba yadda mutum take wannan halin rahin lafiya yana wajabtawa ko yana bada dama a ajiye azumin watan ramadana to haka yana bada dama a ajiye azumi irin wannan na kafara da aka ce a jera shi tafiya ta dole ba wata mutum ya kirkira dan dabara ba sai ta kama mutum a halin tafiya an halasta wa mutum ya sha azumin watan ramadana to wanda ke azumi na kafara idan tafiya ta kama shi shi ma yana da damar da zai ajiye azuminsa kuma azumin sai wannan jeren giyar tana nan lafiya tana in ba wannan ba idan mutum ya yi azumi 50 ana 50 da sai ya ce bara na tsaya na huta yana gida a kwance to wata 50 din ta baya ta rushe sai ya sake dauko lissafi daga kwana 1 2 3 ya sake jerawa yayi azumin wata biyu gaba ɗaya a ciki da aka ce shahrayni mutatabi'aini a lissafin kwanaki idan zan tambaye ɗan uwa mata kwana nawa za a yi kenan na malama ya ga kamar kin daga hannu kwana 59 me yasa zai zama 59 na'am kai kin daga murya na'am to malama ta ce azumin guda 59 za a yi saboda idan wannan watan na farko ya kwana 30 na gaban 29 zai da haka kenan fa siyamu shahrayni mutatabi'aini a gurin ta azumi 59 za a yi wani ra'ayin fa wani azumin kuma fa kwana nawa za a yi wani ra'ayin kowa wani ra'ayi to in kuka tashi inda ku ne kwana nawa za ku yi to wanda na'am kwana 60 to me zai sa ku yi 60 na'am za a ce wata biyu ko to nawa ne kwanakin wata biyu kwana 60 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa nan gane da azumin watan Ramadana yace idan watan Sha'aban yayi kwana 29 mutane su duba wata idan an gani gobe a tashi da azumi na idan an gani gobe a tashi da azumi idan ba a gani ba sai ce fa akmilu iddat 30 fa in ghumma alaikum idan an samu wani duhu ya rufe sama ko an samu girgije ko an samu iska abinda zai sa a ga wata a yamma ba a gani ba sai manzo Allah ya ce ku cika adadin kwanakin su zaman to 30 a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa matan sa fihi sai ce zai wata guda yana masallaci da ya tafi masallaci sai ya kwana 29 yana dawowa gida saboda karfin halin irin na mata can sun samu damuwa fa manzon Allah ya ki dawowa manzon Allah ya ki dawowa manzon Allah ya ki dawowa to amma mace in ana mu'amala ta akwai burga akwai nuna isa kamar da muka yi magana a jiya so manzon Allah yana shigo a gida sai suka ce manzon Allah kai da kace za ka yi kwana 30 aka yi kai 29 ka dawo sai ce ai mu nahnu ummatun ummiya mu al'umma ce da Allah ya kaddara ba ma rubutu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya rubutu ba yawancin rarraba ba sa rubutu amma abinda muka sani ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza an gaida ne ko sai ce wata shi haka ne nawa na hada yanzu 10 ya saki hadawa 10 sai ya ware dan yatsa guda daya sai ya hada su ya zama nawa kenan 29 yace to wannan shine lissafin wata a gurin musulmi kwana 29 har sai idan wani abu ya faru sannan azumi ai wata zai cika kwana 30 dan haka bisa al'ada abinda ake tsammani duk watan duniya kwanan sa 29 in yayi kwana 30 matsala ce ta faru amma idan matsala ba ta faru ba kwana 29 dan haka bisa wannan lissafin sai wasu malamai suke gani duk wanda aka ce yayi azumin wata biyu a jere zai yi azumin kwana 58 ko mutum ya raba kafa to wata kil ɗayan ai an samu matsala bai gano ba sai aka ce to ya ƙara ɗaya don zama lafiya sai a yi 59 ɗaya kwana 30 kenan ɗaya kwana 29 ko kuma mutum idan zai fara azumin to ya fara ma'anar da za a ga wata wataƙil yau aka ga sabon wata gobe ba ɗaya ga wata ba sai ya tafi da azumi don haka ya yi kwana 29 da ya gama nan wata na gaba sai aka sake tashi ɗaya ga wata shi ma sai ya kwana 29 ga wata ya gani a sama ba wata biyu ya cika ba kenan in ya tsaya a 58 ya tsaya a 58 idan ya tsaya a 30 shi ma ya yi 30 in sun yi 30-30 shi ma ya 30-30 in ɗaya 29 ɗaya ya 30 shi ma ya ɗaya 29 ɗaya ya yi 30 da haka dai wanda bai samu damar ƴanta baiwa ba Allah ce fa man lam yuti fa siyamu shahrayni mutatabi'aini min qabli an yatamassa kafin su shafi junansu fa man lam yastati wanda ba zai iya yin azumi ba mutum ya tabbanta matar shi da mahaifiyar shi babu bayi barantana ya su ko ba zai iya azumi 60 ba
menene zai sa ba zai yi azumi 60 ba ko dai zama to tsoho ne akwai tsoho mai garaji ko ya tsufa kuma yayi garajin ya haramta matar shi kuma yana so ya zauna da wadanda take masa hidima a gida kuma wannan din izzaci kuma zai yi azumi ba ya za a yi sai aka ce to shi Allah ka hukunci na gaba ko kuma bayan yayi matsalar ya ma fara yin azumin sai Allah ya dora masa wata rahin lafiya da kuma azumi ba zai yi da wannan ba da haka sai ya ajiye lissafin azumi sai ya dawo lissafi na uku yasa aka ce fa man lam yastati wanda ba zai iya ba da kaga duka fara kala biyu Allah ya raba ta kenan akwai wanda samu ne yake magana akan ta fa man lam yajid in ba samu ba wannan kudi ko mallaka fa man lam yastati wannan lafiya a jiki da kuzari ita ake magana in akwai ai azumi wata biyu idan babu sai Allah ce fa man lam yastati wanda ba zai iya ba shi kuma sai ya tsallaka da mu hukunci na gaba menene hukunci na gaba sai ya ce fa man lam yastati wanda ba zai iya azumtar azumi guda ta biyu a jere ba ko dan tsufa ko dan rashin lafiya ko dan wani gini da Allah ya masa wanda kuma Allah ya tabbatar azumin ba zai iya ba sai aka ce fa i'tamu 60 miskina shi kuma sai ya ci da miskinai guda 60 char wannan miskinai 60 din ya ci da su daidai gwargwadon yadda zai iya ba zai iya bai hada su lokaci ɗaya 60 ya ciyar to zai iya da 5-5 zai iya da 3-3 zai iya da 2-2 zai iya da 1-1 miskini dai mutum daban-daban-daban ana so a samu guda 60 ya ba su abinci su ci su ƙoshi wannan su ake da bukata kuma abincin ba na yini ba abinci na lokaci da haka wanda Allah ya kaddara bai da baiwa Allah ya kaddara ba zai iya azumi ba amma yana da wadatar kuɗi sai ya kawo a kunyar gidan miki a dora a gidansa ya akai a ce yau kafara yake da haka a siyo shinkafa a siyo taliya a siyo abubuwan da za su faɗu a yi ta dafa duka ko a yi ta da miya a haɗa mata kaji ko a haɗa mata shanu ko a haɗa mata awaki a yi dai abinci lafiyayye na mutuntawa a duba ƙaton faranti karwa ce soka awai a ɗan zuwa mutum ɗan tsatsatsar haka a sama a duba mutane masu matsakaita wanda su cikinsu ba tsukakke ba kuma cikinsu ba buɗaɗɗe ba akwai masu buɗaɗɗen ciki ita ajiye musu faranti uku yanzu sun yi ba a awo da su akwai kuma masu tsukakken ciki wanda suka yi cokali ɗaya biyu sun ƙoshi su ma ba a awo da su matsakaitan mutane wanda in ta ajiye faranti za ta iya lahewa to sai a duba irin waɗannan guda 60 a cika musu faranti in zan samu ne da nama zuku-zuku da ɗan ruwa a roba da lemo a ba wa mutum ya ci ya yi gyatsa ya ƙoshi idan mutum ya yi wannan guda 60 ɗin to zai dawo ya ci gaba da mu'amala da matar shi fa yi ta'amu 60 na miskina zalik wannan hukuncin da Allah ya ɗora wa mazaje idan sun yi zihari da matansu litu'minu billahi wa rasulih don ku yi imani ne da Allah da ko abin da yasa aka ce ku yi wannan hukuncin zai auna gaskiyar imanin ku ne ga Allah da mazanshi waye zai yi laifi daga shi sai matarsa duniya ba ta sani ba ya yadda cewa matarsa ta haramta a gare shi sai ya yi wata doka da Allah ya ɗora masa ko ya yanta rayuwa ko ya azumi 60 ko kuma ya bada tulabanin miskinai 60 ne ya tsaya abin da yake gwada wannan gaskiyar imanin mutum ne da Allah da manzonshi da aka yan uwa ta shari'o'i na musulunci idan an ce yi kaza wannan tsakaninka da Allah ba wanda ya sani ka tabbatar akwai hukuncin ka zartar da shi kai yana gwada gaskiyar imanin ka ne da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zalika li tu'minu billahi wa rasulihi sai ce wa tilka hududullah wannan sune iyakokin Allah inda Allah baya so a tsallaka mishi da aka duk wanda ya kamanta mata da miji a ya kamanta matan shi da mahaifiyar shi kuma yake so ya koma ci gaba da mu'amala da wannan matar to iyaka ce ta Ubangiji yake kokarin tsallakawa kar ya tsallaka kar ya je ga matarsa har sai yayi waɗannan ɗayan abubuwan guda uku ko ya yanta baiwa ko ya yi azumi 60 ko ya ce da miskinai 60 wa tilka hududullah walil kafirina Allah ya ce ga waɗanda suke kafirai azabun alim akwai azaba mai radadi malamai suka ce akwai abin mamaki ana magana akan zihari ga masu imani
kuma akan masu imani ake aka wajabta musu kafara Allah kuma da yazo rufe aya sai yace kafirai suna da azaba mai radadi me shigo da kafirai cikin batun malamai suka ce ɗayan abubuwa ne kamar haka ko dai irin wannan hukuncin da aka hukunta musulmai da su su idan sun yi wannan kafarar matsala ta kare tsakaninsu da su da ubangiji idan mutum kafiri ne sai ya irin wannan zihari din to shi banda shi a wannan hukunci dan wannan hukuncin irin na musulmi ne tunda mun faɗa tun daga farkon ayat Allah zai na yuzahiruna minkum min nisa'i cikin ku ko musulmi wanda suke wa matansu zihari kenan hukuncin musulmi ya sha to arne ma sai ya irin abin da musulmi ya shi ma arnan ya samanta matar shi da mahaifiyar shi to tunda ba cikin musulmi bai san wannan hukuncin ba kuma banda shi a wannan hukunci kuma ya ci gaba da mu'amala aure da shi da matarsa to shi Allah banda laifin kafirci zai kama shi da wannan laifin kuma zai masa azaba mai radadi a ranar gobe alkiyama shi ne mai cikimar da yasa aka kawo wa lil kafirina azabun alim lalle su kafirai suna da azaba mai radadi ko kuma wannan tsoratarwa ce su kafirai saboda babu damar waccan kafara za a yi musu azaba mai radadi a ranar gobe alkiyama to kai ma musulmi koda da sunan musulunci a wuyanka sai kai irin wannan abun kuma kake yin kafara to irin azabar da za a yi ma kafirai a dalilin wannan laifin kai ma ka ji tsoro za a yi maka irinta a wajen Allah madaukakin sarki da haka kenan duk wanda ya tsoka na wata shari'a aka ce ga hukuncin to yayi kokari ya zartar da wannan hukuncin sai zama lafiya kala a wajen Allah madaukakin sarki wal kafirina azabun alim na'am
innal ladina yuha الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين
نعم في الله ما توقع كين سالك إن الذين يحادون الله ورسوله الله سيئتي تبص waɗanda suke kiyayya ga Allah maɗaukakin sarki da manzon shi al-muhadda da ake magana shine zamanto Allah da hukuncensa suna gefe daya ke kuma da ke da ra'ayoyinki yana gefe daya waɗannan sun koma gefe wannan sun koma gefe duk wanda ya samu kansa cikin rayuwa a irin wannan halin to akan sa Allah maɗaukakin sarki ke magana wasu kuma suka ce a yuhadduna Allah wa rasulahu ai auliya Allahi kama fil khabari ana magana akan waliyan Allah duk wanda yake kiyayya da bayin Allah na kwarai masu biyayya ga Allah to akan su ayat take magana innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu masu kiyayya da Allah da manzon shi ko masu kin bayin Allah na kwarai waliyai in aka ce waliyai ana nufin bayin Allah masu biyayya ga Allah masu gudun sabo a zahiri masu gudun sabo a boye ba waɗanda ake cewa waliyai ba sun tabbata waliyan ko ba su tabbata ba wanda an ce waliyai zai fara lissafin to ai akwai shehuwan akwai shehuwan ba su ake nufi ba abinda ake nufi ga waliyai ko waɗanda suka ji tsoron Allah suka mai biyayya ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun jito innal ladina yuhaduna Allah wa rasulahu sai Allah ya ce kubitu kalmar kubitu wani malami da yake sauraron sai yake cewa tana daga cikin kalmomin da ba su da fassara da kalma ɗaya tak a cikin larabci kalmar kubitu tana iya ɗaukan duk wanda yake yayya ga Allah da manzon shi ya halaka kubitu ai uhulib innal ladina yuhaduna Allah wa rasulahu kubitu waɗanda suka yi kiyayya da Allah suka yi kiyayya da manzonsa uhinu waɗannan mutanen sun wulakanta din bai kiyaya ga Allah da manzonsa to wannan mutumin ya wulakanta ina ne gurin zamansa ina ne gurin rufin asirin shi duk wanda ya kiyaya ga Allah da manzonsa lu'inu waɗannan mutanen Allah an ce su sai na nuni ko dai sun halaka ko a ce halakakku ne tsinan nuni tabaku ne abinda kalmar kubitu ke nufi kenan da haka duk wanda zai yarda ya yi kiyaya ga Allah ko ya yi kiyaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin halakakke ne tsinanne ne rayuwarsa wulakantacciya ce kama kubital ladina min qablihim kamar yadda aka wulakantar aka tsine ma waɗanda suke gabanin su waɗanda suke gabanin mu sune ahlul kitab yahudawa da nasarawa yahudawa Allah ya yi fihi da su so duk wanda ya fi kiyaya ga Allah da manzansa Allah yana fushi da shi nasarawa Allah ya kira su da cewa adhalin ghairil maghdubi alaihim waladdallin to yana cikin fushin Allah madaukakin sarki da tsinuwar Allah da fushin Allah suna nufin halaka suna nufin tabewa suna nufin lalacewa innal ladina yuhaduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladina min qablihi Allah ce wa qad anzalna ayatin bayyinat a wannan littafin mun saukar da hujjoji waɗanda suke mabayyana ne waɗanda suke bayyana mana hukuncin addininmu me zamu yi mu zauna lafiya a kanan me zamu yi mu gina kyakkyawar alaka tsakanin mu da Allah madaukakin sarki me zamu yi mu fahimci addininmu suna ake kira ayatin bayyinat ayoyi waɗanda suke bayyananu al-hujaj wal-barahin al-wadiha hujjoji da dalilai waɗanda suke a bayyana a fili walil kafirina waɗanda suka kafirta ba sa bin al-qur'ani ba sa bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam azabu muhin sukan suna da azaba ta wulakantarwa ko mai wulakantarwa a yau za a musu wannan azaba din
يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد
نعم رند زعمت وانا عذاب انسيئك يوم يبعثهم الله جميعا ranar da Allah zai tayar da su baki ɗayan su yanzu nan baki ɗayan mu ga mu anan a zaune amma a kwana a tashi a ce yau ba wanci gobe ba wani jibi ba wanci gata ba wani a dau namiji a dau mace a dau mace a dau mace a dau namiji a dau namiji a dau mace sai ga sannu a hankali waɗanda kake da alaka da su da masaniya kusan duk sun ƙare Allah ya kwashe su kuma duk wanda aka kai aka binne ba fa an gama da lissafin ba kenan daga nan gurin suna nan a tattare suna nan a lissafa cikin lissafin Allah mai daukakin sarki na sha tambaya idan ka je gari wai da wanda kake gani da wanda suke kasan garin su waye suka fi yawa na yanzu aka zo kuma da mu da za a kirga a yau da iyayenmu da kakanninmu da suke cikin makabarta a kwance a dukkanin kaburburanmu su waye suka fi yawa na? Na kabari? Za su fi yawa? To wannan da yake gwada mana ko na kabari su fi yawa ko kansu fi yawa yadda kullum na sarari suke karuwa haka kullum na cikin kabari suke karuwa kuma ta kin da zamu fiye gane shi ne wanda ne fi yawa yawan mutuwa ce ko yawan abin da mutuwa da abin an aiwa wanda fi yawa aiwa ce ta fi yawa ba ma ke yanzu ayo an aiwa sau 20 a garin nan ko amma ba lalle bane abin da sau 20 to amma ba duk da wannan haihuwar da ake gani kamar da daya 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 ake dauka to dukkanin wanda ka sani fa wata wata rana sai sun koma karkashin wannan kafar an binne su ko dari ake aihuwa ɗaya yana mutuwa to dukkanin mu dai da ɗayan da ɗayan da ɗayan sai mun koma ga Allah madaukakin sarki idan mun koma ga Allah dukkan muna nan a cikin lissafin mu akwai ran da zai tayar da mu ran da Allah ya tayar da mu alƙawarin azabar da ake ta walaƙanci walil kafirina azabun muhim walil kafirina azabun alim waɗannan azabobin da Allah yake faɗa ran da Allah ya tashi mutane suka fito daga kabari za a ci karo da wannan azaba yawma yab'athuhum Allahu jami'an ranar da Allah zai tayar da su baki daya fayunabbi'uhum bima amilu ya ba su labari dangane da abin da suka aikata a doron wannan duniya wannan yana sake gwada mana cikakken ilimi na Allah yasa ayar malami suke cewa akwai bayanin isar ilimin Allah a tare da duk abin da muka aikata wataƙila iyayenmu sun gani ko ba su gani ba wataƙila mazajenmu sun gani ko ba su gani ba watakali ayyan ba sun gani ko ba su gani ba kishiyoyin mu sun gani ko ba su gani ba makwabtan mu sun gani ko ba su gani ba yaya da jikoki sun gani ko ba su gani ba shi Allah madaukakin sarki idan ya tayar da mu zai ba mu labari akan dukkanin abin da muka aikata wannan kelan mai hankali yake gwada maka duk inda muka koyo wa ɗan uwan mu to muna nan cikin ilimin Allah madaukakin yawma yab'athuhum Allahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu zai ba su labarin duk abin da suka aikata abin mamaki ma sai yace a'athahu Allahu Allah ya kididdige ayyukan ya tattare su wanda suhu amma su sun manta yanzu wata idan aka rika ta daga lokacin da kike yar sakandare zuwa yau ba mu labarin abubuwan da kike ganin manya ne kika aikata wallahi sai ka manta wasu da gulma da annabi manci da keta da mugunta da hasada da kyani wadanda fa duk mugayen nufuffuka ne in aka ce zauna ki lissafa adadin gulman da kike yi matsaloli za ka iya kirga adadin annabi mancin da kike yi matsaloli za ka iya hadin husuma nauje kike iya hasada kiga Allah ya bawa wani wata baiwa ko ya bawa wata baiwa ko kin so ki samu abu kaza baki samu ba yar uwanki ta samu ki zubakin shi ki aran shi dama a rasa irin waɗannan abubuwan kirga wallahi ba kowace mace za ta iya kirga kuma ba kowa bane zai iya kirga ba amma irin waɗannan abubuwan Allah ya ce ahasahu Allahu Allah ya kididdige shi wa nasuhu a lokacin da su kuma sun manta da haka ɗan uwa idan Allah zai kididdige ayyukanmu yana lissafa da su akwai mala'ika duk abin da muke rubutawa yake ana sawa a littafi kuma babu abin da za a ƙara a rai yasa aka ce idan aka bawa mai littafi aikin sa ya karanta a ranar gobe a kiyama a gaban Allah da kansa zai ga aikin sai mali hada kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kalmar ahsu ahsahu Allah din sai aka yi ta ajabu yace wannan wani irin littafi la yughadiru saghiratan dan mijisin aiki ma bai bari ba akwai wanda in zance kuka yi in ka juya baya ko to juya ba za ta harare ka ko ta harare ki wannan hararar da aka yi Allah yana rubuta da ita ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi abinda idanuwa suka yi munafurci da shi Allah yana rubuce da shi da aka ayi harara to Allah sai ya rubuta a cikin wannan littafi lokacin da mai littafin ya karanta ya ga jaraba da bala'in da aka rubuta masa sai ce wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabira baya barin dan mitsi baranta na kadu illa ahsaha fa ce ya tattaro ya kawo ta ciki sai Allah ya ce to idan ya tashe mu a ranar gobe alkiyama mudin da muke da awar musulunci musulmi insha Allah ta'ala da waɗanda ba 'yan uwa musulmi ba duk mutsin da muke Allah zai rubuta shi da haka duk mu'amala da take tsakanin mu akwai rubutun Allah akwai kididdigewar Allah idan an yi biyayya a zauna lafiya idan an zo da munafurci za a kula Allah ahsahu Allahu wa rasuluhu wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai shaidawa ne a farko mai dukkanin abin da ya faru Allah madaukakin sarki na da ilimi a kan shi na'am
alam tara anna Allah ya'lam ma bis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم
نعم الله مدعوك كين سركية ألم ترى باكدة ko ba ka sani ba duk lokacin da kaga alam tara to ilimi ne Allah madaukakin sarki ke bayar ba ka san ba cewa annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard tabbas Allah ya san abin da ke cikin samai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasa duk abin da muke ganin sararin samaniya idan ki ya daga ya gano shi ko bai gani ba da abin da ke karkashin kasa idan ki ya gani ko bai gani ba Allah na zakakin ilimi akan wannan abu wannan abubuwan guda biyu annallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ba karamin ilimi ne Allah yake bayani yanzu idan dare yayi kira kasar gidanki da kan ki ki kalli sama aka ce ki kirga iya tauraron kai da kika gano wallahi an saki aiki ba lalle bane ki wannan iyaka wanda zaki gano daga cikin gidanki kenan to kuma duk sararin duniyar nan da muka gani fa taurari ne a cikin ta akwai rana akwai wata ya motsi ranar yake ya motsi watan yake in an shiga cikin waɗannan samman akwai halittun Allah a cikin sa akwai tsuntsaye suna yawo wasu da rana waɗansu da daddare akwai girgije tsakanin wannan sararin samaniyar da ita saman wannan a cikin samaniyar akwai mala'iku mala'ikun ayyukansu daban-daban wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace afsis sabab wa huqqa laha an ta'ifa yace sama ta yi kara irin idan da da samun da suka zauna a ɗakin kasa irin na da da tije da muke tare da su za ka ga idan aka zuba jigile a ɗaki aka zuba jigile aka zuba jigile azaran da suka rike in suka ji nauyi wani lokaci za ka ga sun yi kara irin sun ji nauyi to in ba a bude ɗakin ba an kwashe wannan kasar an jera itacen to wata wata rana zai faɗo ya rike musu to ita ma sama wata rana manzon Allah yana zaune sai ce sama ta yi irin wannan karin ki irin nauyi ya mutu sai ce wa hukka laha an ta isa kuma ya dace sama ta yi kara yace daidai lokacin nan yace wannan sama din babu wani guri da za ka iya tsora kafa ka face akwai mala'ika ko yana tsaye yana tafiya ko yana tsaye yana rufe Allah yace to dukkanin mala'iku Allah ya san da tsayin su Allah ya san da rukun su Allah ya san da tasbihin su kuma tsakanin wannan rukun da sujadan da tasbihin da motsin tsuntsaye wata ta zo suna zance da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na Aisha a ɗakin ba ta ji Allah yace qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wannan yake nuna mana cewa kenan idan za mu yi rayuwa mu yi taka kansa Allah yace ahsahu Allahu wa nasu zai kirdige ayyukan sai sake gaya mana lalle ya san dukkanin abin da ke cikin samai ya san dukkanin abin da ke cikin kasa alam tara anna Allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi sai ce ma yakunu min najwa salasati babu abin da zai kasance min najwa salasati an najwa ita ce tattaunawa ma yakunu min najwa ba abin da zai kasance na tattaunawa salasatin na waɗansu mutane guda uku da wannan da wannan da wannan su haɗu su tattauna su uku su yi mutu Allah ce to wannan haɗuwar da za su yi su tattauna ba za ta kasance ba ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum face Allah ne na hudu duk inda mutane guda uku za su zauna wannan maza ne ko mata ne ko maza ne da mata to Allah ne mai cikon nan da haka mata idan sun cewe akwai ƴan ƙananan maganganu da wance da sun haɗin aka yi haka to hei Allah wata ƙil gulma wata ƙil tsurku wata ƙil an dani wanci to lokacin da za ku tsugun na ku yi wannan tsurkun da gulmar to Allah ne ma da shi za a yi wannan zancen yana ji ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum face Allah ne na hudu wala khamsa wasu mutane guda biyar ba za su hadu ba illa huwa sadisuhum face Allah shine cikon na shidan nasu in an samu mutum biyar to na shidan ne Allah madaukakin sarki wala adna min zalik ba za a samu ƙasa da haka ba wanne ne ƙasa da haka da nawa da nawa muka faɗa na uku da biyar ko Allah ne na hudu Allah ne na shida sai ya ce to wala adana min zalik ko ƙasa da haka menene ƙasa da haka biyu ko to idan mutane biyu suka keɓe za su tattauna wata ƙil ƙawaye ne guda uku sai biyun suka ɗan ja da baya ɗaya ta yi gaba ita ba ta san me ake ba Allah sarki tana tafiya to wannan zami wanda suka yi za su yi Allah yana tare da wannan biyu kuma ya san me aka faɗa kuma zai rubuta musu ko kishiyoyi idan su uku ne suke zaune a jiran lokacin da biyu za ta ja da wannan su koma su tattauna to Allah yana haɗe yana jin abin da biyun zasu kai fata in hudu ne lokacin da ukun zasu zame ta tattauna Allah yana ji ko su rabi a biyu biyu su tafi nan su tattauna biyu su tafi nan su tattauna abin da ake yi anan da abin da ake yi anan duka Allah yana tare da su wala adna min zalik wala akthara ko sama da haka yanzu mun wata tattauna da muke a wannan masallaci wata kil kai tsaye Allah zai iya cewa mu kaza ne so wannan taron da muke shi kansa Allah yana tare da mu yana ji yana gani yana sane da abin da muka fara tattauna tun daga farko har ƙarshe kuma banda Allah banda Allah ya kaddara ana recording har ni idan aka ce in dawo in mai ta maganganu na da na faɗa daga na farko zuwa ƙarshe wallahi bai isa ba yadda na fara magana in sake maimaita ta kamar haka wallahi ba zan iya ba to bar sana kowa su saurare in aka ce ku maimaita magana daga yadda na faro ta zuwa ƙarshe ku faɗe ta da harafi harafi wallahi ba wacce za ta iya to amma Allah madaukakin sarki magana tun daga farko har ƙarshe ya ji ta ya iya ya kuma zai maimaita ta wannan abin da muka yi zai maimaita gaban Allah madaukakin sarki a ranar gobe da kiyama shi yasa ce wala akthar ko sama da haka illa huwa ma'ahum aina ma kana face Allah yana tare da su a kowane ne da ku kun shiga daki kun shiga kuriya kuna mota ana masallaci ana kasuwa ana filin makaranta ana filin masallaci ana filin dambe ana filin kwallo duk ina ne aina ma kana ko ina ne Allah yana tare da su illa huwa ma'ahum aina ma kana thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah sannan Allah sai ya ba su labari da abin da suka aikata a ranar gobe alkiyama ba za a bar abin haka ya wuce ba ranar gobe alkiyama sai Allah ya maimaito abin da muka aikata ya ba mu labarin kuma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama inna allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah da dukkan komai mai ilimi ne so wanda ya san cewa Allah yana da labari yana tare da Allah zai ba mu labari yana da ilimi akan komai wannan ya ita samu na tsoron Allah a cikin zukatan kada mu aikata duk abin da zamu yi na damu a ranar gobe alkiyama kada mu faɗi abin da zamu yi na damu a ranar gobe alkiyama wannan mun kebe da iyayen mu mun kebe da makwabtan mu mun kwabe da abokan zaman mu mun kebe da mazaje mun kebe da yaya mun kebe da zuciya lalle muke daukar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasum mai imani da Allah mai imani da ranar lahira to ya tabbatar ya faɗi alkhairi ko ya shi in kin faɗi sharri to Allah yana tare da ke zai ba ki labari a ranar gobe alkiyama a lokacin da shi Allah ya kiyaye yake man da haka ina ganin wannan ayar ta tara kenan ko ko ta bakwai akan ta zamu kwana sai kuma sati mai zuwa a ranakun talata da laraba sai mu ci gaba a inda muka tsaya abinda muka faɗi ya zama to daidai Allah ya fara mu da shi wanda yake mun faɗi kuskure gajiyawa ce ta mutum ɗan adam ubangiji ka nuna mana daidan mu gyara mu dake da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi